Joseph a assuré la mise en onde. Eric Mathieu.
Sashen Hausa na muryar Amurka VOA ke gabatar da wannan shiri na musamman daga ofishin sashen na Abuja akan mitoci 16, 21, da 25, sai kuma ta yanar gizo akan voahausa.com ko sashenhausa.com. Kazalika za a iya sauraron mu ta gidan rediyon amfani fara'a sarauniya da dalola jamhuriyar Nijar, sai ta Alfa Radio a Kumasi, Ghana. Masu sauraro, barkamu da dawowa wannan shiri na musamman da ni Nasiru Adamu El-Hikaya zan gabatar da ganin ofishin muryar Amurka na Abuja. Shirin na musamman na dauke da rahoton martanin jam'iyyar PDP kan ganawar da tsohon shugaban APC da shugaban Buhari a fadar Asoro, inda PDP ke cewa neman lashe zaben Ido ne da amfani da ikon gwamnati. Shugabannin addinin Islam a Kaduna na kiran hukunta masu laifi don karfafa salama a kudancin jihar. Daga jamhuriyar Nijar kuma hukumomin birnin Kwani ne suka hana shan tabar nan ta shisha. Daga Yola ma rahoto ne kan illar da shigowa da miyagun kwayoyi da makamai ke yi a yankin. Muna da shirin tubalin tsaro, inda za mu kammala da sharhin muryar Amurka mai bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka. Da farko, saurari labarun duniya daga Washington DC.
Bayan shafa kusan rabin karni a fagen siyasar Amurka a jihar Alhamis da daddare, Joe Biden ya amince da ya zama dan takarar shugaban ƙasar Amurka a zaben 3 ga watan Nuwamba. Ya gaya Amurka lokaci yayi da za a kawar da shugaban kasa Donald Trump bayan ya yi wa'adi ɗaya a fadar White House. Ina alfahari da zama ɗan jam'iyyar Democrat, kuma ina alfahari in jagoranci jam'iyyar zuwa babban zaben kasa. Kana wannan wata babbar girmamawa ce. Na amince da na yi wannan takara ta shugaban kasa Amurka. Yayin da zan kasance ɗan takarar jam'iyyar Democrat, zan kasance shugaban Amurka baki ɗaya. Zan yi aiki tukuru ga waɗanda ba su zaɓe ni ba, kamar yadda zan yi ga waɗanda suka zaɓe ni. Idan muka haɗa hannu, za mu ga bayan wannan mummunan lokaci, a cewar Biden, yayin da Amurka take fuskantar matsalar barkewar annobar coronavirus, kana miliyoyin ma'aikatan Amurka suka rasa ayyukansu. Jawabin na Biden da ya yi daga ɗakin taro na garin Wilmington na jihar Delaware ya zo ne a rana ta hudu kuma dare na ƙarshe na babban taron jam'iyyar Democrat, da ya haɗa da jawabai da aka naɗa ta kafar bidiyo da kuma waɗanda aka gabatar kai tsaye da suke yaba wa Biden, da kuma caccakar shugabancin Trump na shekara uku da rabi. Trump da 'yan Republican za su mai da martani a taronsu na ƙasa na kwanaki hudu da za a fara a ranar Litinin, amma Trump a ziyarar da ya kai jiya Alhamis zuwa Old Forge a jihar Pennsylvania a sakaranto da Biden ya taso hasashen hare-hare daga 'yan Republican. A jiya Alhamis, shugaban Amurka Donald Trump ya jagoranci tawagar sake neman zaɓensa zuwa garin Old Forge na jihar Pennsylvania, garin da nisan shi bai kai kilomita 9 zuwa mahaifar Joe Biden ba. Sa'o'i kafin Biden a hukumance ya amince ya zama ɗan takarar shugaban ƙasa a jam'iyyar Democrat. Ziyarar ta Trump zuwa jihar da ake fafatawa ta zo ne a daidai lokacin da ƙuri'un jin ra'ayoyin jama'a ya nuna a baya-bayan nan yana bayan Biden. Trump yana ta gudanar da yakin neman zaɓe a jihohi da dama da za a fafata sosai, da kuma gudanar da tarukan manema labarai a cikin makon da ake ta maganar Biden a fagen siyasa wanda ya je. 'Yan Republican suna shirin gudanar da babban taronsu na ƙasa ta kafar bidiyo a mako mai zuwa da za a fara a ranar Litinin, da za a kammala da jawabin amincewar sake takarar shugaban ƙasa da Trump zai yi a fadar White House a ranar 27 ga watan Agusta. Trump ya lashe jihar Pennsylvania a 2016 da ƙasa da kashi 1 cikin 100 ko ƙuri'u 44,000. A jihar Alhamis aka kama tsohon mai ba shugaba Donald Trump shawara Stephen Bannon da wasu makusantansa uku akan tuhume-tuhumen damfarar mutane dubban daloli da waɗansu suka ba da gudunmuwa don gina wani ɓangaren katanga a kan iyakar Mexico da Amurka, bisa ga cewar ma'aikatar shari'ar Amurka. Bannon, wanda shi ne shugaban yakin neman zaɓen Trump na shugaban ƙasa na 2016, kana daga bisani ya zama babban mai ba da shawara a fadar White House tare da Brian Colpert, Andrew Badolato da Timothy Shea, wanda masu gabatar da ƙara suka bayyana a matsayin jagorori na zamu gina katanga, wato we build the wall, wani yunkuri da ya sa aka tara sama da dala miliyan 25 na gudunmuwa da mutane suka bayar don taimakawa gwamnatin Trump ta gina katanga a kan iyaka. Bannon ya ki amincewa da laifin a kotun tarayya da ke New York, an ba da belinsa a kan kuɗi dala miliyan 5. Shugaban 'yan adawar Rasha Alexei Navalny yana cikin mawuyacin hali a asibitin Siberia bayan ya kamu da rashin lafiya a cikin jirgi daga abin da mai magana da yawunsa ta ce ya yi kama da an sanya masa guba ne da gangan. Navalny, ɗan shekaru 44, A halin yanzu yana wani asibiti a garin Omsak, inda likitoci suka saka shi barcin dole suka kuma sanya masa abin taimakawa numfashi. Yana cikin jirgin inda yake kan hanyar zuwa gida Moscow a lokacin da ya kamu da rashin lafiya da ya tilasta wa jirgin saukar gaggawa. Wani fasinja ya sanya hoton bidiyo a kafar Telegram, inda ake jin kuka daga ɗakin bahaya cikin jirgin saman. Ya kamu da rashin lafiya a lokacin da yake zaman gidan yari na wata ɗaya a cikin watan Yulin 2019. Likitoci sun yi zargin tayu ya taɓa wasu abubuwa masu guba waɗanda suka haifar da cutar fata. A jiya Alhamis, shugaban Bankin Duniya David Malpass ya yi gargaɗin cewa watakila annobar cutar coronavirus ta cusa mutane kusan miliyan 100 cikin matsanancin talauci. Bankin da ke a Washington da ke ba da bashi a baya ya yi kiyasin cewa mutum miliyan 60 za su faɗa cikin matsanancin talauci saboda COVID-19, amma saboda kiyasin ya saka waɗanda abu da zai shafa zuwa miliyan 70 zuwa 100, kuma ya ce wannan adadi zai iya ƙaruwa idan annobar ta yi ƙamari sosai ko ta ci gaba. Bankin Duniyar ya yi alkawarin zai sanya dala biliyan 160 na kuɗaɗe a ƙasashe 100 zuwa watan Yulin 2021 a ƙoƙarin magance abin da zai taso na gaggawa. Amma duk da haka matsanancin talaucin da aka fassara shi da samun ƙasa da dala 1.90 a rana zai ci gaba da ƙaruwa. Ƙungiyar 'yan tawayen National Salvation Front, wato NAS, ta yi ikirarin dakarunta. Sun kashe masu tsaron lafiyar mataimakin shugaban ƙasar Sudan ta Kudu James Wani Igga a lokacin wani hari a ƙauyen Lobnoko, kusan kilomita 90 daga babban birnin ƙasar Juba. Sai dai Igga baya tare da masu tsaron lafiyar tasa a lokacin. A jiya Alhamis, General Thomas Cirilo Suwaka na ƙungiyar NAS ya faɗa wa shirin Southern Sudan in Focus cewa dakarunsa sun yi faɗa ne a ƙoƙarin kare kansu a lokacin da suka fafata a ranar Laraba. Ya ce masu tsaron fadar shugaban ƙasar suna leƙen asiri ne kan dakarun NAS. Ƙungiyar 'yan tawaye ta SSOMA da gwamnatin Sudan ta Kudu sun saka hannu a yarjejeniyar zaman lafiya a Rum da aka ayyana a ranar 14 ga watan Janairun 2020 don sake amincewa da yarjejeniyar 2017 ta daina kai ruwa rana, domin kaucewa fito na fito tsakanin waɗanda suka saka hannu da waɗanda ba su saka ba a yarjejeniyar zaman lafiyar Sudan ta Kudu ta 2018.
Babin jirarraki da rahotanni. Babban jam'iyyar adawar Najeriya PDP ta buƙaci hukumar zaɓe da jami'an tsaron Najeriya su tabbatar da adalcin zaɓen gwamnan jihar Edo a watan gobe. Shugaban jam'iyyar Uche Secondos ya bayyana haka a wani taron manema labaru. Buƙatar mata biyo bayan sauraron wani faifan bidiyo ne da ke nuna tsohon shugaban APC Adams Oshimole da shugaban ma'aikata na fadar Aso Rock Ibrahim Gambari, inda aka ji wata kalma ta Oshimole da ke nuna alamun ɗaukar tsauraran matakai kan 'yan adawa. Ba za a yi mamakin matakan Oshimole ba don tsamar da ke tsakaninsa da tsohon mukarrabinsa a siyasa Gwamna Godwin Obaseki, wanda hakan ya sa Obaseki ya sauya sheka zuwa PDP. Muhammad Hadeja shi ne mataimakin sakataren labarun PDP mai magana da harshen Hausa.
Ya danganta mu ai a yanzu da matun da zargi muna zargin an saba yi mana irin wannan har ana amfani da security a gwamnati suke wa aiki da constitution din kasa, amma yanzu sun zama yan amshin shata. Sai abin da gwamna yake musu ko sai abin da shugaban kasa yake musu har ya zama sai abin da aka yi da su suke yi. In aka yi mana ba daidai ba ya kasance ba mu muka ci ba, muna iya rejectin mu ce mu ba mu yarda da wannan zaben ba an yi mana.
Muhammadu Hadeja, abin da nake lura da shi kamar PDP in dai matukar ba wai ta lashe wannan kujerar ta gwamnan Ido ba ne, yana yiwuwa ta ce an yi zalunci ne ko ba yi daidai ba.
Ba haka ba ne Mal Nasiru, ba haka ba ne. Ai mun tabbatar mun san za a iya yin haka din ne. Saboda da a jam'iyyar yake ya tafi yaje don ya ga shugaban kasa, haka kawai don ba sa shiri da chairman din jam'iyya ta aka ce bai cancanta ya tsaya zaɓe ba. Bayan ya yi shekara huɗu a kan kujerar gwamna adawa a ce bai cancanta ba, domin ana so ƙarfi da yaji sai an kauda shi don yana faɗa da national chairman na jam'iyyarsa. To shi ne ya sa muke sa ran kan cewa za a iya yi masa wannan abin ko da ya ci za a ce ba shi ya ci ba. Amma in Allah ya da muna sa ran in dai aka buga zaɓe zai iya ci saboda yana da rinjaye na masoya a jihar.
Shugaba Buhari na ƙarfafa batun yin adalci a dukkan lamuran zaɓe na Ido da Ondo. Shugaban kwamitin rikon APC mai Malabu ne ya ce APC na bin tsarin shugaba Buhari ne na yin adalci ga kowa.
Mutane suka yi barna su suka bata, kuma wanda ya zo yake gyaran suke kushe shi su ce bai iya ba. To da me yasa suka yi barna? Sun samu daman mulki madafu daban-daban, koma a wani irin mataki mulki ka samu kanka da ai ka samu kanka a wani matsayi wanda za ka iya ka gyara kasar nan a huruminka. So ba su yi wannan ba, to yanzu ne mai gyaran yake gyara kuma su suke korafi.
Mai Malabu ni na APC. Haɗakar ƙungiyar al'ummar musulmi ta kudancin Kaduna da kuma majalisar malamai da limamai ta jihar na ganin sulhu da kuma hukunta masu laifi ne kawai zai kawo ƙarshen matsalar tsaro a yankin kudancin jihar. Isa Lawal Ikara na ɗauke da rahoton.
Haɗakar ƙungiyoyin al'ummar musulmi da ke kudancin jihar Kaduna dai ta ce akwai buƙatar ganin an ɗauki wasu manyan matakai guda hudu waɗanda za su taimaka wajen warware matsalar tsaron da ake fama da ita a kudancin jihar Kaduna. Inji Malam Muhammad Kabir Kasim din da ya magana da yawun wannan kungiya.
Duk in malamin da aka gayyace shi ko ni banne a ce zo da Alkur'ani, in Kirista ne ya zo da Bible. Idan muka tattauna abinda muka cimma matsaya, idan ya karyata mu roƙi Allah, duk abinda yake cikin wannan na halaka Allah ya halaka shi. Ko kaje masallaci ka faɗo wani abu daban, ko kaje church ka faɗo wani abu daban, ya kamata mu yi. Na biyu, mu daina kiran jinin mu baki, wanda ce ma bako, wanda ce dan ƙasa, mu koma kamar yadda muke da. Na uku, mu ci gaba da tattaunawa. Yan uwan mu ne, abokan mu ne. To traditional rulers na kudancin Kaduna gone sa doka, duk sarki ko hakimi ko daga ce ko mai unguwa da aka samu kashe-kashe a wajen shi a kira shi, in ma za a ce da rawanin shi ne a cire.
Ita kuwa majalisar malamai da limamai ta jihar Kaduna cewa ta yi hukunta waɗanda aka riga aka samu da laifi a baya kawai shi ne mafita. Kamar dai yadda babban sakataren majalisar Malam Yusuf Yakub Al-Rigasiyu ya shaidawa manema labaru jim kaɗan bayan tashi daga wani taro.
Muna jan hankali mutanen kudancin Kaduna masu tunani na gari su zo mu haɗa hannu mu kauda irin waɗannan mutane masu kawo ɓarna ba a kai karansu a hukunta su.
Ba ku ga lokaci yayi idan ɓangaren musulmi da ɓangaren Kirista an fito a yi magana ta yadda za a zauna tare.
Ai kullum ana yin wannan, amma dai wancan ɓangaren nasu akwai mutanen suke su maida abin siyasa, in ba rigima aka yi ba, ba su samun kuɗi, ba su samun matsayi ko makami a gwamnati. Ko mun yi taro mun sun koma gida lalatawa suke. Gwamnati ya kawo tsaya duk wanda ya laifi ko min girmansa ko min alakansa da wasu mutane a kama shi hukunta shi daidai da abin da yake. Idan wannan akai ma wannan akai ma wannan na gaba ba zai ƙara yi ba.
Shi kuwa shugaban kungiyar Kristocin Nigeria kan reshen jihar Kaduna Reverend Joseph John Hayab ya ce duk da yake suna goyen bayan hukunta duk wani mai laifi, amma wannan yunkuri da gwamnati ke sanyi fa yana dauke da wata manufa.
Duka mun da muna kira ayi hukunci, ayi hukunci domin wadanda Allah ya ba su zarafin mulki suna da nasu agenda, hukuncin ba su yi. Hukuncin da yau kake ji ake shi ne wai a yi hukunci akan rikicin zango. Mai har ma ana ambata wai a kashe su wane. To ban taba ji a kashe wane shi ne ya zama magance ba. Amma inda gaskiya ne, to a yi white paper mu gan wanda zai cutu. White paper da an yi shi domin biyan bukata zai biya bukata. White paper da an yi shi domin munafunci zai kara ya mutu jihar te.
Kuna sa ran ganin an kawo ƙarshen wannan rikici?
Ai babban addu'ar mu na sadakar da raina tun 1999 domin a kawo zaman lafiya jihar Kaduna. Bambancin nawa da wanda nake gani yanzu shine zaman lafiya da an yi shi domin a cuci wani yaudara ne kawai.
Tunda dai gwamnatin jihar Kaduna ta kafa wani kwamiti don hada hancin rahotannin da aka dinga fiddawa a baya game da rikice-rikicen kudancin jihar Kaduna da nufin ganin a wannan karo idan an fitar da rahoton to za a dauki mataki. Isa Lawal Ikara, muryar Amurka daga Kaduna a Najeriya.
Muryar Amurka ke sauraro a wannan shiri na musamman daga Abuja. Ma'aikatar magajin garin birnin Kwani ta dauki kudirin hana sha da sayar da tabar nan ta shisha a yankin. Dr. Usman Sumaila shine magajin garin na birnin Kwani.
In ka dauki code de collectivité territoriale shahin shi na 82 ya ba magajin na gari dama duk abin da sun ka gani wanda zai gurbatar da wannan karamin hukuma ko biskan jirga-jirga ne ko bisa ka abin da shahi lahiya mutane da kayan su ne suna da incin doka kuduri hana wannan da kuma irin da kamata a ladabtar da wanda an kama biskan wannan shine muka hango wasu al'amura da nan cikin Kwanni karuwa da suke ta yi ta bawo da suke ce ma shisha. In ka diba da tun yana wuri guda wuri biyu yanzu da wuya za ka bintiti inda baka iske samari da ƴan mata ba sun zo sun kunna shisha ana sha ana annashuwa. To bisa gare shi ne muka ga yadda abin yake nan ga doka employer wajen matasa ya kamata a ce mun yi gaugawa doka doka biskan wannan ne yau muka taba mu arete doka daga yanzu insha Allah duka abinda a club club na shishakin na Kwanni mun liƙe su mun hana shanta duk wanda an ka samu ko yana shanta ko yana sai sheta ko cikin unguwa ko cikin gidanka an ka same ka kana shanta duk za mu sa jami'an tsaro su kawo muka kuma akwai hukunci wanda mun kai tanadi akan wudu wanda aka kamo kenan ko da akwai shaguna daga yanzu tunda sun jiya mun ka kewaya mun ka same su da mai za mu kwashewa kuma wannan kayan sun yi asararsu.
To malam hakimai na cikin unguwoyi daban-daban tana wakan wa a unguwarsu yara suna hankali suna da masu yi magana ko kuma su gamu
to za mu bi hanya fahimtar da mutane abin da ake ce ma sensibilisation kenan dole sai mu sheda ma mai martaba sarkin kwani kuma mu nemi ya kare muna hakimai mu yi zama da su saboda hakimai yake da al'umma za mu ba su nambobin jami'an tsaro lokacin da duk sun ka gani cikin ungunan su ana wannan shaye-shaye dok za su kira jami'an tsaro ai mu waɗannan
nexa hanya an koma cikin gidaje ana sha
to shi dai in mun samu labari insha Allah jami'an tsaro sun san matakin nan da ya kamata a ce sun cafko waɗannan masu shanta
daga Yola wakilin Ibrahim Abdulaziz ya yi kunna da wannan rahoto da ya duba illar shigo da miyagun kwayoyi da makamai ta kan iyaka kan kawo ga salamar yankin arewa maso gabar
Komandan hukumar NDLEA a Shehar Adamawa, Muhammad Idris Bello, ya ko bayyana irin matakan da suke dauka.
Insha Allah, da yaran mu ba alin, ina abuwa kamar kuma ka mubi ma a kuyera kamar dan da fufuri, duk da wuraren da muka gince wannan na wajen hanyar boda. Kuma shi zamu ji to ai ba mu ka dai ba. Sauran jami'an tsaron ma da suke wajen muna jiddada kuma muna ga musu muna murabukan su, su ma inda suka ga wannan abin da suke mana kamun nan sai su turo mana.
Baya dai ga batun yaki da shigo da mugan kwayoyi kwayan kwanakin nan sai jami'an tsaro a jihar Taraba suka samu nasarar cafke ɗan awarin Ambazoniya na kasar Kamaru da ake zargin suna yunkurin shiga Kamar ta Najeriya da makamai kamar yadda marahotanni suka tabbatar an kama su ne a yankin karamar hukumar Sadauna da ke kan iyaka to kai wanda fadakarwa shugabannin kan iyakan ke yi a yanzu Honorable Bashir Muhammad Bafe da majalisar dukkan jihar Taraba ne da ke wakiltar mazaban Guroje ya ko bayyana halin ma da ake ciki
kwanan nan a jaridu a gidajen radio an fada an kama wasu samari yan Ambazonia guda uku wanda suka zo Nigeria suka sayi makamai za su jiga da su Kamaru an kama su a wani kauye wanda ake kira Yerimaru kudu da Guroje labarin da na samu an kawo su nan Jalingo suna saya a nan don ajiya shutar da jama'a can so daga can ma suna ketarowa su zo Nigeria su yi barnan su gudu
a kullum jami'an tsaro a John Adamar Taraba kamar ce suna daukar mataki kakakirin na 'yan sannan jihar Adamawa Daifin Suleiman Yahanguroje ya koyi min karin haske dangane da irin matakan da suke dauka
cikin kwanakin nan commissioner yan sanda na jihar Adamawa ya samu labarin akwai wasu wanda aka fi sani da Cameroon rebels inda suka zo cikin wani kauye ake kira Buspan cikin karamar hukumar Tongo mutane mu suka gansu sannan da muka samu labarin muka garzaya tare da haɗin gwiwan sauran jami'an tsaro kamar sojoji custom immigration aka tura jami'an tsaro yanzu haka da nake ga maka jami'an tsaro suna nan birjik a karamar hukumar Tongo domin su tabbata masu shigowa daga kasan Kamaru ko da muggan kwayoyi ko da makamai ko da komai an kama su kuma an yi musu hukuncin da doka ya tanada
kakakirin na 'yan sandan jihar Adamawa kenan DSP Suleiman Yahanguroje
kar a shafa muryar Amurka ake sauraro a shiri na musamman Hassan Maina kaina shigo ka kawo mana shirin tubalin tsaro
Masu sauraro assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa a wani sabon shirin na tubalin tsaro wanda a yau zamu tare ne kasar Kamaru inda aka hannantawa jami'an gwamnatin jihar Borno wasu mayakan Boko Haram da suka yi saranda
da yawan su wanda suke zuwa su yi mana surrender suna ba mu labarin abubuwan da ke tafiye a daji da kuma nasarorin da muke samu wanda mu ma ba mu da cikakken bayani akan wayannan nasarorin amma mun samu wayannan bayanai daga wurin su
na yaki Adamasak kuma a kangar tambunma shi ma na yaki
a ina ka koyi harbin diga
a zanare
zanare tana ina ne
tana kusa da Ulgo a tafkin Chadi
kana bangaren wani ne Amir ne
bakaka
sabili da haka zamu iya kokarin mu tabbatar da cewa an horas da su kuma an yi musu wa'azi da sauran bayanai akan addini
to madalla a shekarun jiya waccan ne rududdar dakarun kasashen tafkin Chadi ta mika wa jami'an gwamnatin jihar Borno wasu mayakan Boko Haram sama da guda 100 da suka ajiye makamai suka mika wuya na tambayi komandan runduna ta daya na sojojin tafkin Chadin Brigadier General Boba Dobekro ko shi ne ta yaya ma aka yi har aka samu waɗannan mayaka suka yi saranda
nous avons eu mené des opérations dans la zone de Wulgo
yace bayan wani farmaki mai zafi da muka kai arewacin Wulgo wanda muka shafe tsawon kwanaki uku muna tabarin wuta ba ji ba gani daga bisani yan kungiyar suka yi ta mika wuya suna aje makami wasu su kuma sun fahimci kungiyar ba bisa kyakkyawar kiza take ba A don haka wancan hararen da na gaya maka da muka yi ta kaiwa shi ya ba su damar su kai ta fufutowa da kawunansu da kuma iyalansu suna mika wuya ga dakarunmu. Babban jami'in gundumar mulki na yankin Mayo Sava kenan ke Marhabul Lale ga tawagar Najeriya a birnin Mora da ke jihar Arewa mai nisa na kasar Kamerun da aka hannantawa jami'an gwamnatin jihar Borno waɗannan mayaka. Ya ce alaƙar Najeriya da Kamerun tamkar ɗan juma ne da ɗan jummai kuma duk abin da ya taɓa hanci ido ruwa shi ka yi. A don haka wannan alaƙa zai ci gaba da fatan kuma za a ci gaba da taimakawa juna. Bayan dai ya kammala wannan jawabi ne kuma aka ɗunguma sansanin sojojin ƙasashen tafkin Chadin inda a nan ne aka mikawa jami'an gwamnatin jihar Borno waɗannan tsofin 'yan Boko Haram. Kwamishinan Shari'a na jihar Borno, Barista Kaka Shehu Lawan, wanda ya wakilci gwamnan jihar Farfesa Babagana Umar Azulum a wurin wannan didima. Daga bisani na tambaye shi, to ko shin yanzu ya za'i da waɗannan tubabbin 'yan Boko Haram?
Na ɗaya mu gane wa idanunmu menene ya kamata mu yi da wayannan mutanen bayan mun tabbatar irin laifukan da suka yi. To idan ka ɗora mutum fa laifin da bai yi ba za ka ɗo alhakinsa. Wayanda suka yi mayaka ne mun samu adadinsu da kuma hotunansu da sunayensu. Wayanda da ƙarfi aka sa su aka rike su a garuruwansu aka hana su fita kuma su ma wayanda suka zama mayaka suka ce ba su taɓa rike ko cokali ba. Wayannan mun gane su. Mata da yara kuma ba su da wani laifi dole ya sa suka zo Najeji. To amma wayannan dukka alhaki yana wuyan shugabanni da su sa su hanya madaidaiciya. Sabili da haka wanda ba shi da laifi dole a bashi ya tafi ya zauna ya fara sabon rayuwa gwamnati ta tallafa masa. Wanda kuma suke da laifi dole a nema me za a yi tunda ya bar abin da yake da. Akwai program din da ake kiran shi Safe Corridor, za mu yi musu handing over wayannan mutanen domin su je su horas da su da irin abubuwan da ya kamata a yi ma wanda ya jingina makaminsa.
Bayan dai kammala miko dannan tubabin 'yan Boko Haram ne, sai na tuntuɓi babban kwamandan rundunar dakarun ƙawancen ƙasashen tafkin Chadin, Major General Ibrahim Manu Yusuf. Shin ko zai mun bayani dangane da nasarori da kuma ƙalubale na wannan yaƙi?
Mai nasara a wurare da yawa. In ka duba daga inda muka taso zuwa inda muke yanzu, akwai da inda jama'a ba su isa su je ba, amma yanzu jama'a sun riga sun koma zuwa wayannan wuraren. Akwai hanyoyi da wanda jama'a ba su isa su bi ba amma yanzu sukan iya bi. Amma ba zan ce mun riga mun gama komai yadda ya kamata ba. Muna fama alhamdulillah, muna ta samun nasara da yawansu wanda suke zuwa su yi mana surrender kuma suna ba mu labarin abubuwan da ke tafiye a daji da kuma nasarorin da muke samu wanda mu ma ba mu da cikakken bayani akan wayannan nasarorin amma mun samu wayannan bayanai daga wurinsu.
Menene kalubalenku na wannan yakin, abin da yake danci muku tuwa kwariya?
To ka san counter insurgency operations akwai abubuwa da yawa. Ko yanzu da muka taho da helicopter ai ka gani akwai wurare da yawa da damunan nan wanda ba za ka iya bin hanyoyin ba. Kuma wannan yaƙi ne wanda idan ba a samu cikakken taimako daga hannun jama'a ba, bayan da za mu yi nasara. Ba shakka muna samun wannan taimako, muna samun information, amma jifa-jifa akwai mutane wanda suke ba waɗannan 'yan Boko Haram information a kanmu. Roƙon da muke ma jama'a shine wannan yaƙin ne gaba ɗaya namu, ko civilian ko soja, kowa akwai iya gudumawa da ya kamata su kawo. So muna roƙon jama'a su taimaka, suna ba mu information akan mutanen nan.
Daga bisani kuma na tattuna da wani tsohon dan Boko Haram din da ya mika wuya dan kashin kansa.
Shekaran ka nawa a kungiyar Boko Haram?
Shekara na 5 ne.
Kai mai yaki ne ko kuma ba mai yaki ba?
Na yaki a Damasak kuma a Kangar Tumbumma shi ma na yaki.
A ina ka koyi harbin bindiga?
A Zanare.
Zanare tana ina ne?
Tana kusa da Ulgo.
A Sambisa kuwa ina?
A Tafkin Chadi.
Kana bangaren wani amir ne?
Ba kaka, sani kuma direba ne na mota. mu ne aka tura a gaba, muna jan mota, muna shiga a gaba na yaki.
Motan yaki
ke? Muna duba haka, muna kashe dan uwanmu, kuma muna duba abun ba kyau. Shine muka ce to hakan gaskiya bai dace ba, bari mu fito mu bar masa wajen shi. Muna so ƴan uwanmu, ba za mu kashe su a haka kawai kai tsaye ba. Bangaren ba haka ne.
Shi ba kaɗai yana kashe mutane ba dalili shi ma?
Yana kashe mutane ba dalili.
Kamar misali idan mutum ya yi me?
Kamar misali yana fito yana zuwa Nigeria ko kuma yana fita haka, to zai iya ya kashe mutum. Yanzu haka iyalin mu ma suna can yana hannunsu. To shine ba mu samu dama mun doke su mun dawo ba. Ni kuma an yarda da ni, aka bani bindiga, aka bani mota, sai na zo da bindiga. To shine bayani na.
Kamar a ina kuke samun motoci da bindigogi?
Wani lokaci kuma muka je yaki, za mu bari mota, sojoji za su kore mu, za su karba motocin. Wani lokaci kuma mu ma mun je za mu samu nasara, za mu samu motocin, za mu yi yaki da su, su sojojin kenan.
Dazu ka maganin cewar ka bar iyalinka a can. A can kai aure ko kuma kafin ka shiga Boko Haram kai aure?
Kafin zan shiga nayi aure, kuma cikin da na shiga ma nayi aure. Aure na abinda nayi aure, aure hudu ne nayi. Kuma yanzu guda ɗaya ne da ni, biyu din sun rasu, dayan na sake, dayan ina nan tare da yaro na daya, yanzu haka a wajensu yake.
Ita ta gida wani?
Gaya mata mu fita, sai ya ce a'a, yanzu za mu fita wannan, ba mu da kudi wannan, dan Allah ya yi hakuri, sai mun samu kudi tukunna mu fita. Na ce to yanzu wayannan abin da suke yi wannan gaskiya mu bara mu iya ba, mu fita da wuri yafi mana, saboda mu je don wajen ƴan uwanmu mu zauna lafiya. Sai ya ce ka jira sai mun samu wani dan abu a canji, mun je kafin za mu samu gurin zama mu kashe. Na ce to ni na yi gaggawa fa zan fita fa. Sai da lokacin da zan fita kuma na ba shi shawara, bai amince shawaran ba, na bari na fita da shi.
Masu sauraro duka-duka, a nan za mu ɗaga aya a wannan shiri na wannan mako, sai kuma wani mako mai zuwa idan Allah ya kai mu, kwaji mu ɗauke da wani shirin. Kafin nan, Hassan Mainaka yana ke sallama da ku daga nan yankin Mayo Sava na ƙasar Kamaru.
Yanzu lokaci yayi na shirin murar Amurka da ke bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka.
Ana neman tsohon jami'in gwamnatin Rwanda Alauddin Dambati ruwa a Jallo, kan rawar da ya taka a kisan ƙariran gina alab 1994 a Rwanda. A cikin kulawarsa a matsayin magajin garin gundumar Kisovu da ke lardin Kibuye, an zargi Dambati da laifin saka al'umma da 'yan zandan kasar domin farauto mutanen da suka gudu zuwa yankin Basisero domin gujewa tashin hankali, wanda hare-haren ya yi sanadiyar rayukan dubban mutane tare da raunata wasu da yawa. Kan wannan da sauran wasu laifuka, babbar kotun ƙasa da ƙasa da aka kafa a Rwanda ta sami Dambati da laifukan kisan ƙari dangi da kuma laifukan yaƙi, ta kuma bayar da sammacin kama shi. Amurka ta haɗa kai da sauran gwamnatocin ƙasashen duniya da Majalisar Ɗinkin Duniya domin neman hanyar daƙile wa Dambati da sauran mutane ci gaba da gujewa shari'a. Domin kaiwa ga cimma nasara, Amurka na ta yin ba da tukuicin kuɗi har zuwa dala miliyan 5 ga duk wanda ya ba da bayanai da suka yi sanadiyar kama Dambati. Idan kana da bayani ko ka san wani da yake da bayanan inda Alauddin Dambati yake, za ka iya bayarwa kuma za a sirranta bayananka. Ga duk wanda ke son mika bayaninsa, zai iya ziyartar ofishin jakadancin Amurka mafi kusa da inda yake, ko a ziyarci shafinsa na yanar gizo. Haka kuma za a iya aika sakon email zuwa ga wannan adireshi wrcp@state.gov, ko kuma aika da sakon WhatsApp akan wannan lambar waya alama tarawa 1 202 975 5468. Za ma a iya tuntuɓar mu ta shafin Facebook mai adireshi kamar haka: www.facebook.com/whitecrimesrewardprograms. Za a iya bibiyar wannan shiri ta dandalin Twitter kamar haka: www.twitter.com/whitecrimesrewardprograms, domin kallon hotunan mutanen da ake nema. Duk wasu sahihan bayanai da aka aiko za a bi diddigin su, sannan kuma za a kare tare da sirrinta dukkan waɗanda suka bayar da bayanai. Wannan sanarwa ta zo muku ne daga gwamnatin Amurka.
masu sauraro, da wannan muka kawo ƙarshen shirin na musamman a madadin muryar Amurka. Ni Nasiru Adamu El-Hikaya da na jagoranci shirin ke cewa mu zama lafiya. Wassalamu alaikum.